الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول قد الله سبحانه وتعالى لساك داود موانا رانا وانا مسلاة من البركة نالجي كتاب يجي لالبي وانديك باكين كسوا اتكين غرم قنبي domin ci gaba da karatunmu da muka saki muka saba gabatarwa duk sati na ainihin fiqihu a cikin mazhaban Imam Malik yau muna 25 ga watan Jumada sani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan 1 miladiya shekara 2000 da ainin 22 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora alhamdulillah wancan sati dai mun ainihin gama da littafin nan na qawaidi mun karanta tun daga farko har ƙarshe wanda ya kunshi babi guda 18 kamar yadda malamin ya kawo akwai farillan sallah akwai sunnonin sallah akwai mustahabban sallah akwai ainihin abubuwan da suke wajabta wanka akwai kuma wankan sunna sannan akwai sallolin sunna akwai qawaidul islam akwai sujjadan qabli akwai sujjadan ba'di akwai sujjadan rafkanwa wanda ba a bi mana rafkan wanda ba a mata sujjada farillan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala farillan taimama sunnonin taimama farillan wanka da sunnonin ta da mustahabbanta sai kuma ma'anan kalman nan kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ka wasu ainihin ziyadat almufidat wanda yake zasu amfana akai ta karantawa dai a ƙarshe muka kawo ainihin kitabul awfi sai kuma wa izamatul abdu wanda muka karanta wannan shine a takeice gaba daya abin da ya shafi ainihin qawaidi da muka yi wancan sati wanda yake cewa wa izamatul abdu din nan in bawa ya rasu ya mutu ran tashi alkiyama munkar da nakiri zasu zo kabarin sa su tambaye sa wai ubangijin sa a duniya da lahira sai ainihin yace ubangijin mu shine Allah zasu tambaye sa wai ne manzon sa a duniya da lahira yace manzon wa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam zasu tambaye sa me ayyukan sa a duniya da lahira sai ayyukan mu salloli guda 5 zasu tambaye sa ina ne alqiblan sa a duniya da lahira zai ce ainihin Makka da Madina ita ce alqiblan mu za tambaye sa hanyar sa a duniya da lahira sai ce hanyar mu ita ce sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za tambaye sa ƴan uwansa duniya da lahira zai ce ƴan uwanmu sune musulmai ga baki daya za ce masa ina hankalin sa yake a duniya da lahira ina na tunanin sa ina yake zai ce hankalin sa yana wurin Allah kuma yana wurin mutuwa wanda hakan gaskiya ne za tambaye sa waye ne mahaifin sa a duniya da lahira zai ce mahaifin mu shine annabi Adam alaihi salam za tambaye sa kuma mahaifiyar sa a duniya da lahira zai ce ummuna mahaifiyar mu ita ce sayyiduna Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce masa madalla da bawa nagari bawan Allah nagari kuma yace duk wanda ya karanta ma a daren alhamis ko daren juma'a Allah zai rubuta masa lada 27,000 a cikin aljanna kuma wuta ba za ta ci shi ba har abada duk wanda ya karanta wannan addu'a ta izamatul abdu insha Allah ta'ala Jibril da Mika'il da Sarafil da Azra'il sun ce wanda ya karanta wannan addu'a a cikin dare kawai da dare karanta inda rana ta fadi to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba yace kuma ba kokonto cikin abun da ya fada duk wanda ya kokonto kuma yace ba musulmi bane kuma akwai munafurci tare da shi wa iyazu billah Allah ya kiyaye wannan shine takeice ainihin talkhis na littafin nan na qawaidi to alhamdulillah shi ya mana bayani akan abun ibadat littafi na gaba da yake biye da shi shine littafi na akhdari wanda aka fi sanin shi da ahlari shi ma littafin yayi bayani akan abun da ya shafi ainihin ibada kuma akan mazhaba ta imamuna Malik. Kamar yadda muka sani, akwai bambancin mazahib, mazhabobin suna da dama, ba mazhaba ɗaya bane ko biyu ba. Manya wanda suka fi shahara su ne guda hudun nan, mazhaban imamu Malik, akwai imamu Shafi'i, akwai Abu Hanifa, akwai Ahmad ibn Hanbal. To suna samun ainihin ikhtilaf, sabani a tsakaninsu wajen yin kaza ko wajen yin kaza, amma kuma duk abun sun samo shi ne daga Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai sabanin fahimta. Wannan zai ce ya fahimci hadisin ta bangare kaza, wannan ya ce ta bangare kaza, a haka har wanda suke karatu a wurin su, yanda malamin su ya koyar, haka haka har abun a ce mazhaban sa shi mataifiyansa akan hukunci kaza kaza za a ringa yi. To kamar yadda muka sani, wannan yana karantar mana da ainihin mazhaba ta Imam Malik ne a cikin abin da ya shafi ibada. To shi ma dai kaman kawaidi ne, sai dai shi ya faɗaɗa nashi. In muka duba kawaidi, ya mana abun ainihin babi babi ne, amma shi littafin akhdari shi ya yi sa ne ainihin fasali fasali, ba babi babi ya yi shi ba, fasali fasali. A ƙarshe ne ya kawo wani babi wanda yake zamto ya kunshi ainihin rabkanwa. In mutum ya yi rabkanwa a sallah ya zai yi, ya kawo dewa wanda ba ƙaramin karatu ya zuwa ba, littafin a kallo a ido ƙaramin littafi ne, amma abun da yake cikinsa gaskiya ba ƙarami ba ne, babban abu ne. In mutum ya fahimce shi ƙwarai da gaske, sauran littafai da zai ta tararwa irin su Ishmawi, ya tafi Izziya, ya je Risala, ya tafi Askari, ya tafi Mukhtasar, ya je duka, za ka ga kusan faɗaɗa bayanai ne akan wanda akhdari ya yi. Sai sa akhdari yana bukata a fahimce shi ƙwarai da gaske, musamman babin ƙarshe ɗin nan na sujudu sahwi. In za a karanta littafin mutum, ana so a karanta ko da kaɗan ne daga cikin tarihinsa. Hakika zai ƙara highlighting ɗin jama'a su fahimci waye ne ma mai littafin tukunna. Kada ga littafin ɗan ƙarami, to ya kamata ɗan yi ko da tarjama ne kaɗan a kan abin da ya shafi rayuwarsa. Shi dai mabocin littafin nan na Mukhtasarul Akhdari, sunan shi Abdurrahman. Sannan sunan mahaifinsa Muhammadu Sagir, ɗan Muhammad, ɗan Ibnu Amir Al-Akhdari Al-Baskari Al-Maliki. Shi mutumin Algeria ne, kuma yana daga cikin mafi shaharan malamai a Jazair a ƙarni na 10 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ainihin Makka zuwa Madina. A ƙarni na 10 yana daga cikin malaman da suka shahara ƙwarai da gaske. An haife sa hijira tana shekara 920, sannan ainihin ya rasu hijira tana shekara 953. In ka kirga shekarunsa gabaki ɗaya, bai wuce shekara ainihin 33 a duniya ba gabaki ɗaya, duk da an samu sabanin malamai. Wasu suna kallon shekarunsa 53 ne, wasu kuma sun ce shekarunsa 33 ne. Lalle a ƙarshen littafin tarihinsa sun nuna hakan cewa magana mafi rinjaye shekarunsa 33 ne a duniya kwata-kwata. Ana masa laƙabi da akhdari, kamar yadda a Hausa muke cewa ahlari. Kuma sana'ansa shi dai malamin addini ne, sannan marubuci ne na littafafai, kuma mawaƙi ne, yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma adibi ne. Mahaifinsa babban malami ne, shi wannan Abdurrahman Akhdari ya tashi ainihin a kulawan iyayensa. Mahaifinsa babban mutum ne, malami ne wanda yake bayar da darasi, sannan akwai wani ɗan uwansa wanda ake ce masa Ahmadul Akhdari, ɗan uwansa kenan. Sannan mahaifinsa Muhammadu Sagir, ɗan uwansa kuma ainihin Ahmadul Akhdari, shi ma ya yi karatu ƙwarai da gaske. To shi da ya taso yana ƙarami, suna kula da tarbiyyansa da kuma yanayin karatunsa, ya tashi rayuwa mai kyau, rayuwa mai daɗi. Shi ainihin Abdurrahman shi Al-Akhdari kenan, ya karɓi ilimi a wurin mahaifinsa da ɗan uwansa. Ya karɓi ilimin fiqhu da ilimin lugha da ilimi na abin da ya shafi gado, duka a wurin ainihin mahaifinsa ya karɓa da kuma ɗan uwansa babba. Daga nan kuma sai ya sadu da ainihin malamai mabambanta wajen neman ilimi na funun. Bayan ya inganta haddan Alkur'aninsa, ya kyautata tilawan da kuma rubutu. Shi Imamul Akhdari a bawon Allah ne mai yawan ibada wanda ya tabbata cewa shi malami ne mai aiki da ilimin nasan sannan kuma yana da tsantseni kwarai da gaske bayan nan kuma mai tsoron Allah ne sannan kuma mai yawan bauta ne kuma sufi ne na gaske wanda yana ainihin cikin sufaye bayan Allah nagari salihai an ce ya tashi da safe yana ainihin ba da ilimi baya komawa gida sai rana ta fadi an yi magariba an yi isha zai tafi ba gida zai tafi ba zai tafi wurin da yake yin ibada ne inda yake yin ibada dakin halwansa ba shi da nisa daga inda yake ba da ilimi in ya je yin ibadansa asuba ya kusa alfijir ya kusa ketowa zai zo masallaci in ya zo masallaci zai sallar asuba tare da shi bayan ya sallar asuba gari ya waye zai fara ba da darasi haka rayuwarsa yi kuma rayuwar nasa ya kare kuma yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yabo da yawa abiyat daga cikin abiyat na shi akwai wanda yayi guda 169 kamar yanda ainihin aka bayyana a cikin tarihin sa sannan ya wallafa litafafai mabambanta ba guda daya ba biyu ba daga cikin litafan sa akwai wannan wanda ake ce masa ainihin aqdari shine wanda zamu karanta yanzu wanda muktasarul aqdari fil ibadat ala mazhab al imam malik shine ainihin cikakken sunan litafin sannan akwai nazmul jawahiril maknun fi salasati funun akwai wani nazami da yayi na waƙe ainihin a ilmomi guda uku din nan akwai ilmul balaga akwai ilmul bayan akwai ilmul bade duka wannan wasu fannoni ne na ilimi na balaga sannan yana da manzuma wani waƙe wanda ake ce masa ad-durratul bayda yayi shi ne akan abin da ya shafi ilimi na rabon gado da kuma ilimi na hisabi wanda ake na abajada din nan sannan yana da nazmus sulam na cikin abin da ya shafi ilimi shi kuma na mantiq da kuma sharhin nasan ma shi yayi sannan akwai nazmus siraj fi ilmi al-falak shi ma sunan litafin sa ne wanda yayi shi akan ilimi na abin da ya shafi falaki ilimi na sama da ilimin taurari sannan akwai nazmu azharil matalib fi hayatil aflak wal kawakib shi ma dai makamancin wancan ne sannan akwai kasida da yayi ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Sinan sannan akwai wakan sa ake ce mata shirul qudusiyya wal lamiya sunan wakan kenan yayi ta ne a cikin tasawuf akwai wata kasidan sa kuma da ake ce mata nasihatu shubban yayi kasidan ne yana nasiha wa ainihin matasa yana gargadin su kuma yana kiran su da su bauta wa Allah a cikin yana cewa usikum ma'shara shubbani ikum bi da'ati rahmani yace ya ku taron jama'an matasa ina yi muku wasiya da ainihin ku yi wa Allah ar-rahman kenan ku yi masa biyayya sannan shi wannan bawon Allah babban malami Abdurrahman al-Akhdari ya rasu ainihin a wani gari da ake ce masa Kujjal amma an samu sabani kamar yadda na faɗa cikin tarihin rasuwansa wasun ce ya rasu jiya tana shekara 953 kaga an haife shi jiya tana shekara 920 inda 53 ya rasu yana shekara 33 kenan wasu kuma sun ce ya rasu jiya tana shekara 983 kaga an ƙara ainihin 20 akai inda 73 kai afwan ba 83 ba inda 73 ne kaga kenan yana shekara ainihin 53 in kuma da 50 yana da shekara 53 in kuma da 53 ya rasu yana da shekara 33 tun haife shi ja ta shekara 920 to alayyi halin maganan da yake inganci shine ainihin yana yaron su ijan shekara 953 shekarun su gabaki daya duniya shekarun su 33 ne wannan shine a takaice takaitawa akan tarjuma tarihi na ainihin shi wannan babban malami kun ga ba iyali tafin ahlari yayi ba yana da litafai da dama na ulum mabambanta kuma babban malami ne Allah ya kara masa rahama shi litafi na Aqdari za mu karanta ya kunshi abubuwa kamar haka akwai ainihin farko yayi kuduba sai ya hada kuduban kuma da wa ma yajibu alal mukallif bi ma'ana yayi huduba da kuma me ne yake wajaba akan mutumin da ya zama mukallaf ya zama ya balaga me yake wajaba akan shi sai ya sadar da shi yayi tai ya wajaba ya kiyaye harshen sa ya kiyaye ganin sa sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bar sako, kar ya tsawatarwa musulmi, kar ya walakanta shi, kar ya zage shi, haka dai yayi da ya gama. Fasali na farko da ya fara shine fasali a cikin tahara, cikin tsarki. Fasali na biyu yayi shi cewa iza ta'ayyanatin najasatu, in najasa ta ayyana ta tabbata ga tana ana kallanta a wanke wurin. Fasali na uku yayi shi akan farillan alwala da sunnonin alwala da kuma mustahabban alwala. Fasali na hudu yayi shi akan abubuwa da suke warware alwala, wasu irin abubuwa ne suke warware alwala. Fasali na biyar yayi shi ne akan cewa shiga masallah bi halatta ga wanda ba shi da alwala ba, ko kuma ainihin dawafi da makamancin haka. Sannan fasali na shida yayi shi akan wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku, janaba da al'ada da kuma ainihin diki. Sannan fasali na bakwai yayi shi akan farillan wanka da sunnonin wanka da kuma mustahabban wanka. Fasali na takwas yayi shi akan cewa shiga masallaci bai halatta ga wanda yake da janaba ba, ko kuma karatun alqur'ani da makamancin haka. Fasali na tara yayi shi a cikin taimama ne, da farillan taimaman da sunnonin taimama, mustahabbanta da kuma abubuwan da suke warware taimama din. Fasali na goma yayi shi akan abin da ya shafi al'ada. Fasali na sha ɗaya abin da ya shafi diki. Fasali na sha biyu akan abin da ya shafi lokutan sallah, yaushe ne lokaci yake farawa. Ya ɗauki salloli nan guda biyar da azhar, al'asar, magriba, isha ga baki ɗaya bayani. Fasali na sha uku kuma yayi magana akan sharuɗan sallah. Sharaɗi yana waje da aiki ne, to zai gaya maka kafin kai sallah mene sharaɗinta. Fasali na sha hudu zai bayani akan abin da ya shafi farillan sallah, sunnonin sallah, mustahabban sallah, wanda ake so da kuma abubuwan da ba a so a cikin sallah din. Fasali na sha biyar yayi shi da cewa lissalati nurun azimun, lallai sallah ta da haske mai girma a cikinsa ne yayi bayani. Fasali na ainihin sha shida yayi bayani akan salloli da aka farlanta suna da ainihin halulluwa guda bakwai, yanayi guda bakwai. Kaman cewa za ka yi sallah a tsaye ba tare da kaya dogara ka jingina da wani abu ba, in ba za ka iya ba saboda rashin lafiya za ka iya jingina ka yi a zaune ba tare da ka yi ba, haka da yace yana da suna da wannan yanayi guda bakwai din zai kawo mana su. Fasali na ainihin sha bakwai shine fasali na ƙarshe, yace yajibu qada'u ma fi zimmati, abin da yake wuyan mutum na ibada salloli to ya wajaba ya rama su ga baki daya. Wannan kenan fasali guda 17 na cikin littafin. Sai kuma ya kawo babi, shine zai zama kaman fasali kenan, shine babi na ƙarshe. Yayi shi ne fi sahwi a cikin sujjadar rabkanwa, ya kawo abubuwa da yawa wanda mutum ya fahimce shi kusan ya gama ma da abin da ya shafi ainihin gyara na sallah kan, sai dai ya ƙara faɗaɗawa a cikin wasu littafai. To lalle ya kawo shi da yawa a wannan babi din, a babun fi sahwi. Wannan a takaice shine abun da littafin ya kunsa, fasali guda 17 da kuma babi shine na ainihin 18. Sai ainihin littafin ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim. Shi basmala dama ana son duk aikin da mutum zai yi ya ainihin fara da bismillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa dukkan wani abu in aka fara shi ba tare da an yi bismillah ba, to abun zai zamto yankakke ne, bi ma'ana yana tawaya ko ba zai cika ba, ba zai samu ainihin haiba ba. Ana so a yi bismillah, sai sa ga yi bismillah. Yace za mu fara karatu da sunan Allah mai jin kai wanda rahmansa ya gama komai da komai, hatta wanda ba musulmi ba sai ga shi ma yana ainihin cikin wannan rahama. Sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya rasulullahi ba mu aiko ka ba face ka zamto rahama ga dukkan talibai, duk abinda ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne zuwa ga wannan abu din. To da haka rahamar Allah yasa yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay, amma rahim shine mai jin kai, wanda jin kan nasa nan yake banci muminai ne ranar lahira. A duniya gan kowa da kowa zaka ganin musulmi yana cikin talauci, amma yaka samu wani kafiri wanda ba musulmi ba sai ya ganshi yana cikin daula, to wannan duka rahama ce ta Allah subhanahu wataala, zai bawo kowa ba zai hana ba. Me sabo mai ga Allah yana bashi saboda rahamansa, amma jin kansa kan rahim din nan yake banci muminai ne. Shi yasa kaje yana cewa wa kana bil mu'minina rahima, shi Allah ya kasance ya tabbata mai jin kai ne ga ainihin mu'minai. Sai yace wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, yace tsira da amincin Allah, Allah ya tsira akan shugaban wane Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sahabi da sahabbansa wa sallama, sannan kuma ya aminci aga yayi salati. Da haka in mutun zai fara ainihin duk wani aiki, in yayi bismillah, yayi hamdala, yayi gode wa Allah subhanahu wataala, to yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, domin salatin nan da shi ake fara dukkan wani kyakkyawan aiki, kuma da shi ake cikawa, kamar yanda wannan yake faɗa cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa bihi yuktamu zikrul jamil wa yubda'u, yace ambato mai kyau ana fara shi ne da ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da shi ake cikawa. Yace alhamdulillahi rabbil alamin, yace dukkan godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai, wanda shi ya halici komai da komai. Yace wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, nan ne farkon littafin, can yayi basmala ne yayi salati, anan ga farkon littafin yace dukkan godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya masa ainihin salati, kuma yace khatimin nabiyin, shine cikamakon annabawa, ba wani annabi da zai zo bayan shi, wa imamul mursalin, kuma shine shugaban manzanni gabaki daya, annabawa guda 124, manzanni kuma wanda aka ba su aika akwai manzanni guda 313, mursalai wanda aka ba su aika su kuma guda ainihin 25, sune wanda sunayensu nan ya zo a cikin alqur'ani: Adam, Idris, Nuhu, Hudu, Salihu, Ibrahim, Yusuf, Ismail, Ishaqa, Yaquba, Lutu, Shu'aibu, Ayyuba, Yusufa, wa Musa, Haruna, Zulkiflu, Dauda, Suleimanu, Ilyasu, Alyasa, Yunusa, Zakariya, Yahya, Isa, sai na karshen shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka irga za ka ga su guda 25 ne, sune wanda aka aika su. A cikin su akwai guda 5 wanda suka fi kowa ne, sune ulul azmi. Allah ya faɗa mana ko yake cewa minka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, yace wa min nuhin annabi nuh alaihi salam, wa ibrahim annabi ibrahim, annabi nuh annabi ibrahim, wa musa annabi musa, sai annabi isa dan maryam. Dan haka a cikin su ulul azmi kuma wanda yake kowanne shugaban su jagaban su shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai ga yayi salati, yayi tsira gare shi, ya masa kirari, yace kuma shine cikamakon annabawa ma gabaki daya, shine shugaban manzanni. Bayan yayi hamdala, yayi salati, sai yace awwalu ma yajibu alal mukallafi, farkon abun da yake wajaba akan mutumin da ya zamto mukallafi. Wanda ya zamto mukallafi shine wanda ainihin shari'a za ta hukan shi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace in mutum an haife sa yana karami, in ya kai shekara 7 ko murce sai fara yin sallah, muru auladakum bis sala, ko murci yaranku su ringa yin sallah in sun kai shekara 7. Wadribuna alaiha iza balagu 10, ku dake su in ba su yi sallah ba in sun kai shekara 10, auka makala, kamar da yazo a cikin hadisi. Hikima haka shine gabobin su da jikin su su saba da ibada tun suna kanana. Hausawa suna cewa wai ice tun yana danye ake taunkara shi, in ya bushe in Allah kwasa shi me zai yi, ka karewa zai ko? Dan haka yaran tun suna kanana a ringa umurtan su ringa yin sallah, sannan kuma in sun kai shekara 10 a dake su in ba su yi ba, duka amma bai mai tsanani ba wanda zai fasa mutun jiki ba, sannan kuma a rabo wurin kwanciyar su. Hikima haka shine gabobin su saba, ba zai yaro ya dawo mukallafi ya kai shekara misali 17-18, sannan ka ce masa yazo ya fara yin sallah, zai ji abun daman shi shedan abun da ya shafi ainihin addini, hawa baya son shi, sai ga ibadan ta masa wahala. Amma da zaka sa shi yayi wani aiki na kallo ko kuma wani aiki na ibar ruwa ko wannan, shi yafi masa sauki akan ka ce masa yana fila ko yi sallah na farilla, to hakan yana iya faruwa. To amma yayi dan saba na dan zuwa da yara masallaci, musamman yaran da ba su yi fitsari ba, sannan kuma ba su bata masallaci ba, ba su yi surutu ko ihu ba, za a je da su da aka su ringa sabawa to din sun dawo mukallafai sai ga abun yayi cikin su kuma za su ringa yi to yayin mutum ya zama mukallafi farkon abun da yake wajaba kan shi shine mallan zai ga ya mana mukallafi kuma shine wanda ainihin ya balaga kuma kaiwa wannan mataki na shekarun ya danganta da yanayin ainihin halitta ne amma akwai shekarun da mutum ya kai ko bai ga alama ba indai shekarun sun kai to kawai ya zama mukallafi akwai alamomi da yake ganewa kuma ya danganta kamar yadda na faɗa daga yanayin cikin mutum ko girman sa ko yanayin rayuwa inda yake rayuwa wani zaka samu ainihin shekara 15 wani 14 wasu 16 17 wasu kuma sun kai ma 18 to amma layyi halin hakanan su ma mata kuma akwai alamomi wanda ya mutum ya gani to tabbas ainihin ya dawo mukallafi na abin da ya shafi kamar mafarki da makamancin haka to yace to in mutum ya zama mukallafi farkon abun da yake wajaba a kansa shine ya inganta imanin sa ya san ainihin wanda yake komai da komai domin shi ake bautawa shine Allah subhanahu wataala ya inganta imanin sa ya san cewa Allah subhanahu wataala samamme ne akwai shi kuma shi kadai ne bashi da abokin tarayya shine yayi kowa da komai subhanahu wataala ya san dai wannan gabaki daya shine yayi koman zanni da makamancin haka ya inganta imanin sa farkon abun da yake wajaba kan shi kenan domin in bai inganta imanin sa ya san wanda zai bauta wa taya zai yi bauta masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi Allah subhanahu wataala ne ya faɗa a cikin hadisul qudusi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa yace ta'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni kaifa ta'buduni yace ku sanni kafin ku bauta mu in ba ku sanni ba taya zai ku bauta mu kaga kenan mutum sai ya san Allah subhanahu wataala kafin ya bauta masa wai ana irin kaman wannan na malamai kaman abin da ya shafi ikhtilafur ra'i ana cewa wai da masallaci da ainihin makaranta wanne ya kamata a fara ginawa ne kan wasu suka ce a fara gina masallaci domin a jiya ibada wasu suka ce a makaranta ya kamata a fara ginawa in aka yi gina makaranta aka san yanda za a yi sallah sai a gina masallaci a je a fara yin sallah to lalle sai wannan suka rinjaya makaranta za a je a san ilimin yanda za a zo a yi ibada a masallaci amma in mutum bai sani ba taya za ya bauta wa Allah zai zo yayi bautan amma bai san yanda zai bauta masa ba kai kenan akwai kuskure da haka yana da kyau ainihin a fara gina makarantan kafin a gina masallaci kamar yanda aka rinjayi wa annan din sai sai yake cewa to ya inganta imanin sa domin ya san wanda zai bauta wa yace summa ma'rifatu ma yuslu bi fard aini sannan sanin abin da zai gyara farillan ainihin sa da shi bayan ya san bayan ya inganta imanin sa sai kuma ya san ainihin abubuwan da suka wajaba kan shi wanda zai gyara farillan ainihin sa da shi sai ya kawo misali na farillan ainihi wanda wani ba zai dauke maka ba yanzu misalin sallah zaka iya biyan kudi kace da Allah zaka ringa ba wani 10,000 ya maka sallan azhar ka ba wani 10,000 ya maka sallan asar ba zai yi ba dole da kanka zaka yi to yago wannan fardu ainin kenan wajibi ne da kanka zaka yi shi wani ba zai dauke maka ba koda baka da lafiya ne in ga mutum bai sallah ba to ya kasance ɗaya daga cikin mutane guda uku nan ne indai musulmi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace mutane uku an dauke musu alƙalami mai bacci sai ya farka yaro sai ya balaga wanda ya zanto bashi da hankali kuma sai ya samu hankali bi ma'ana sai ya ainihin dawo cikin hayyacin sa shine anis sabi anin naima ta yastaiqaz wa anis sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqal wannan guda uku din amma in dai ba ɗaya daga cikin wannan ba to ko mantuwa yanayi to ya je ya yi wannan sallah din dan haka farilla ne ta aini wani ba zai dauke wani ba in baka da lafiya ne an ce kai a zaune ma in baka iya tsaye ba in a zaune ma baka iya baka jingina ka dogara da wani abu in ba zaka iya yi ba an ce to ka kwanta kwanciyar ma an ce ta hannun damanka in zaka iya yi in baka an ce to kai ta hannun hagunka ka kwanta ta iya bangaren ba komai mustahabbi ne ana so to in ba zai yi ba maka kwanta a gadon bayanka an ce indai har mutum ya farka hankalin sa yana jikin sa to ko gaya masa zai a ce masa lokacin sallah yayi indai yana ji zai iya masa alwala ace yayi sallah a hakan ko da imai ne yayi sallan sallan tayi kaga sallah kenan ba escaping nata ace ainihin mutum ba zai yi ba to wannan farilla ne na ainihi yace yasa abin da zai gyara farillan ainihin sa da shi yasa abin da zai gyara wannan sallah da zai yi sai yace ka ahkamis salati misalin farillan ainihi yace kaman hukunce hukuncen sallah ya san su sannan wadda harati ya san ainihin a tsarki da hukunce hukuncen tsarki din a wasiyami ya san azumi da hukunce hukuncen azumi yaushe ake dauka ya ake yin azumi in ana azumi ana shan ruwa in ana azumi ana cin abinci ya za a yi in mutun yayi kuma ya zai da makamancin haka to yake cewa bayan ya inganta imanin sa sannan ya san kuma abun da zai gyara farillan ainihin sa da shi a kamar hukunce hukuncen sallah da tsarki da azumi sai yace wajibu alai an yuhafiza ala hududillah kuma ya wajaba akan shi ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ya wajaba akan shi shi waye kaga shi baligi kenan mukallafi wanda ya zanto mukallafi ya wajaba akan shi ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wa yaqifa inda amri ya tsaya inda Allah subhanahu wataala ya umurce shi ya tsaya inda aka umurce shi wa nayi da kuma inda ya hane shi inda Allah subhanahu wataala ya umurce shi yayi kokari ya aikata inda aka hane shi yayi kokari ya guji wannan abu din in kuma ya zame ko kuma ya kuskure sabo Allah subhanahu wataala to ya tuba zuwa gare shi kar yayi jinkiri sai ya ce wa tuba ila Allah subhanahu wataala kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala qabla an yasrada alaihi kafin Allah subhanahu wataala yayi fishi da shi ko yaya mutun ya aikata laifi kar ya ce shi ya saba aikatawa ba zai tuba ba a'a mutun yayi ta tuba Allah subhanahu wataala yana yaban ainihin musulmai a wanda suke masu tsoron Allah yana cewa wallazina idza falu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma falu wa ya'lamun ba sa daugewa akan abin da suka aikata suna tina cewa sun yi kaza kaga suna ta tuba suna ta neman gafara Allah subhanahu wataala to haka ake so ba so mutum ya ce ni bazan yi tuban muzuru ba wai ya tuba sai je ƙara aikatawa ya tuba sai je ƙara aikatawa to koda ka saki aikatawa karka ce ayin an jima ƙara komawa kai ta tuba baka san shi Allah subhanahu wataala zai dauki rayuwanka ba sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra wanda yake neman gafaran Allah subhanahu wataala ba za a ce masa mutun ne da ya zauna akan zunubi ba koda zai aikata zunubin su 70 a rana ya je ya aikata ya dawo ya tuba yaji aikata ya dawo ya tuba amma tuba tsantsa kamar misali a irin zamanin mu yanzu akwai abin da ake ce masa wannan ATM wanda ake amfani da shi a banki din nan da Allah in kudi ya fito ta cikin ATM za iya mai da su koma ta wurin ba zai yi ba ko sai an koma cikin bankin sannan a ƙara bayarwa a deposit din wannan kudi din to da haka inda kudin sun fito ta ATM ba za ka iya mai da su ta wurin su koma ba to irin wannan tuba ake so ka tuba daga wannan laifi din ba za ka sake yi ba shine taubatan nasuha tuba tsantsa wanda nazarin bunu ake cewa ko tuba ita ce tsantsa wanda mutum ba zai iya komawa zuwa gare ta ba to in mutum yayi irin wannan Allah ya kiyaye sai kuma ya sake komawa ya aikata wani laifi to ya ƙara irin wannan tuba din to koda zai haka so 70 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a ce masa mutum ne da ya zauna kan zunubi ba kai kenan ana so mutum ya lizinci istighfari koda yaushe lizinci istighfari yana roƙon Allah subhanahu wataala ya masa gafara yace qabla an yasrada alayka fa Allah subhanahu wataala ya fishi akan shi to anan kenan ina ganin zamu tsaya zamu ta shurutu taubati sharudan tuba din wanda mutum kafin yayi tuba din ga sharuda da za a ga yawa mutum yayi nadama kuma yayi niyya ba zai sake komawa zuwa ga wannan zunubi ba kuma ya bar sabon a cikin lokacin da yake yi kamar misali ya sha kwalban giya Allah ya kiyaye ya sha rabi da ya sha rabi sai yayi nadama to ba zai ce bara ya karisa raguwar ruwan kwalban ba kafin ya tuba ya yadda raguwan in kana mutalabbisan biya kenan masalan da haka zamu tashi wani sati a wannan guri insha Allah subhanahu wataala zamu dakata nan inda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan malaman mu ya saka shi a nan mu da alkhairi zamu tsaya nan akwai mai tambaya kafin a yi addu'a assalamu alaikum alaikum salam. Ina shekara 40 ne. shekara 40 bi mana in makabartan ta cika full an rufe ta kuma ba sake binne ko mutun daya ba sai ta shekara 40 in aure mutane kuma ba sake binne wani ba fa a rufe ta ta shekara 40 lalle aka ce zai amfani da ita wasu sun ce za iya ainihin tattara a kashushuwa din a wannan din su sai zamto an karasa wasu kuma ana iya yin wannan gyara din yanzu kamar wasu kasashe da suka ci gaba kamar irin Egypt zaka samu su makabartan nasu ma ba wai makabarta ne amma kuma mata wani kofa kamar cikin rami ne ana zuwa a jajjera mutane haka aka jajjera za su rufe in wani ma yaro su za su kara budewa a sa haka in ya narke ko kuma koya wannan zaka sun tura saboda yanayin population yawan mutane da sauransu ko wanne da yanda suke wallahi alam to annabi salati bismillah amin 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 alhamdulillah assalamu alaikum.